tawagar gwamnatin jihar Borno karkashin jagorancin Dr. Bula Makibiyo ta shaidawa muryar Amurka cewa sun kawo ziyara sansanin Malkohi da ke Yola fadar jihar Adamawa ne domin gane wa idanunsu halin da mafi yawa daga cikin mata da yara 275 da rundunar sojojin Najeriya ta ceto daga kurmin Sambisa sama da mako daya da gabata, waɗanda yawancin su yan asalin jihar Borno ne, kafin gwamnati ta san mataki na gaba da za ta dauka batun sake maido da su gidajensu ko kuma sabbin masugunai. Ba abu ne na gaggawa ba ganin cewa kawo yanzu akwai sauran mayakan kungiyar Boko Haram din boye cikin kurmin Sambisa da ke kai harhare na tsarika noke kan kauyuka da birane. Wannan ma shi yasa gwamnatin jihar Borno ke ci gaba da ajiye yan gudun hijira sama da miliyan 1 a sansanoni sama da 30, inda take kashe abin da ya zarce naira miliyan 600 wajen ciyar da su da samar musu da kayayyakin alatu da suke bukata yau da gobe. Na tambayi Dr. Bula Makibiyo yadda zai iya kwatanta girman matsalar Boko Haram na tsawon shekaru 6 da suka share suna addabar al'ummar arewa maso gabashin Najeriya.
Wanda muke Borno muka fahimce su, yawanci yan Najeriya ba su fahimce su. Idan kaman Boko Haram sun kama gari, kaje ka fatake su daga garin sun fita, wai ba tafiya suka yi ba, za su bosu a cikin dazuna. In fact za su zama more dangerous, dan da suna zane a gari daya yanzu kuma suna cikin dazuna, za su hawa kan itatuwa su shiga koguna su shiga kauyuka kanana su ji su Boko Haram villages su zanna. Kuma da kamar shekaru 3-4 da suka wuce mutane suna bada labarai cewa sun ga ana tsare motoci masu daukar siminti da rodi da katako, in Boko Haram suna shiga da su cikin Sambisa, ba wanda ya ga fitowa motocin na sai shigo ansu. Muna zato ko Boko Haram sun yi irin dakunan nan na karkashin kasa irin wanda ake a lokacin yaki? Abinda ya sa muka yi tunanin haka, sun taba yi wannan a cikin Maiduguri, sun yi irin wannan banka din guda daya wanda zai daki akalla su 100 in wanda zai yi wannan a cikin Maiduguri akan idon mutane a cikin sakiyan gari a bulabulin garin na Maiduguri, in ka ba shi dama a cikin dajin da ba wanda yake kula da shi sai shine mai iko ya shekara 4-5 abinda zai yi kawai Allah ne ya sani.
Wata matsala da tukunno kai kuma a sansanin yan gudun hijira na Malkohi da ke Yola fadar jihar Adamawa ita ce ta fargabar da jama'a ke yi, har da su masu hofin yan gudun hijira da ke zaune a muhalli daya da wadanda aka kubuto daga kurmin Sambisa na gudun kada wasu bar gurbi su saje da yan gudun hijirar su shiga sansanin. In ji daya daga cikin yan tawagar gwamnatin jihar Borno kuma mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum Alhaji Usaini Mangunu, akwai bukatar a yi takasantsan wajen raba aya da sakuwa
a gama tantance wadannan kasan da yake wasun su ba lafiya kamar yadda ka gani a asibiti da sauransu. So mu dan bada kwana kadan mu ga abin da halin rai zai tukuna, amma lalle akwai the need a tantance matan nan a san ko da ma ba matan Boko Haram bane, akwai wadanda ma suke ganin kaman ai yadda aka rike su kaman wadancan wanda suka sace su sun fi rike su da mutunci da kuma wannan abu. Masari da haka akwai tankade da rairayen da za a yi, amma mu dan bada lokaci kada mu riga mallan shiga masallaci su gama aikin su tukuna.
Bincike da na gudanar ya nuna cewa tuni ma yara da kuma mata da suka yi so sansanin cikin hali na tagayyara saboda rashin abinci mai gina jiki yanzu aka sun fara murmurewa. Sanusiya da mu muryar Amurka daga Yola, Najeriya.